A dade ya kasar yan Najeriya kamar sauran al'ummar duniya na nuna tababa gaba da matsalar dumamar yanayi ke haifarwa, amma kuma yanzu za iya cewa gani ya kurije musamman idan aka yi la'akari da matsalolin ambaliyar ruwa sama da karancin ruwan sama ga manoma da kuma yawan sare-saren bishiyoyi da kuma zafin da ake fuskanta. Ya sanya jama'a da gwamnatoci fara daukan matakan da suka kamata na magance matsalar dumamar yanayin duniya. Professor Ahmed Sadauki Abubakar shine shugaban cibiyar nazari akan matsalolin dumamar yanayi na yammacin Afirka, kuma ya mana karin haske game da matsalolin da dumamar yanayin ke haifarwa a duniya.
To gaskiya dumamar yanayi yana sa mu cikin wani hali, don saboda da muke shuka da muke girbewa ya shafi noma gaba daya, sannan kuma hatta da wato inda ma ake tafiya da jiragen ruwa ya shafe shi, inda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi, har hatta ma da jirgin kasa. To sannan kuma hatta lafiyar jikinmu mamun ne yanayi ma yana iya shafar su sosai ba kadan ba.
Sare bishiyoyi ba tare da mai gurbin su ba na daya daga cikin matsalolin da ke haifar da kwararowar hamada. Ko me yasa har yanzu yan Najeriya ke amfani da makamashin itace duk da matsalar da ke tattare da shi? Ga dai malama Hadiza Sani.
To yanzu ya ni bace wanda ai sai dai ince gwamnatin da take magana da fito mana da abin yi, ko ba gaskiya ba? Tunda yanzu an hana saran ice, to me za mu samu mu yi amfani da shi?
To koya su ma yan Najeriya ke ganin wannan matsala ta dumamar yanayi? Ga dai malam Baba Sani.
Abinda zan kira da gwamnati sai da gwamnatoci kananan hukumomi da gwamnatin tarayya da na jiha baki ya su zamanto masu kokari wajen mai da inda aka sara mai da wurin ai jejin gwamna a killace shi a hannun sara, kaga wurare za su kyau zai hana hamada, insha Allah zai hana dumamar yanayi.
Yanzu dai fatan yan Najeriya da sauran al'ummar duniya shine na samu mafita a yanda ake bikin alkinta muhalli na duniya a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.